Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ni ce Amina Bahari Auna tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Alhamis 29 ga watan Disamba na shekarar 2022 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda bangaren ilimi ke ta samun koma baya a sakamakon matsalar rashin tsaro a wasu yankunan Najeriya sannan a nan Amurka mutane 39 ne suka mutu sakamakon matsalolin sanyi da dusar kankara a wasu yankuna na jihar New York. Muna kuma tafe da shiri na musamman da kuma labaran wasanni. Kafin mu tsunduma cikin taskar rahotannin mu, bari mu je da duniya ta yi ne.
Tama assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yaro. Shahararren tsohon dan kwallon kafar kasar Brazil Pele ya rasu a yau bayan yayi fama da jinya. Pele ya rasu ne yana da shekara 82 a duniya. Shine dan kwallon da yafi kowanne zira kwallaye a duniya inda ya ci 1,281 a cikin wasanni 1,363 da ya buga a tsawon shekara 21 da yayi yana wasa. A ranar 14 ga watan Afrilun 2014 ne mayakan Boko Haram suka kai hari makarantar sakandare na ƴan mata ta gwamnati da ke garin Chibok a jihar Borno inda suka yi awon gaba da dalibai mata a lokacin da suke shirin yin jarabawar kimiyya. Yawancin ƴan matan dai har yanzu ba a gano su ba. Sace ƴan matan ya haifar da fafutukar ceto su a shafukan sada zumunta wato #BringBackOurGirls. Wanda fitattun mutane a duniya ciki har da uwar gidan tsohon shugaban kasar Amurka Michelle Obama ta goyi baya. Yanzu ana tunawa da ƴan matan ta hanyar wasu abubuwa da aka sassaka da wata ƴar Faransa Prune Nuri da haɗin gwiwar jami'ar Obafemi a Wolo suka yi. Yayin da China ke shirin daga takunkumin zirga-zirga na COVID-19 daga ranar 8 ga watan Janairu, Hong Kong ɗaya daga cikin manyan wuraren da ƴan China ke zuwa yawon bude ido yana shiryawa karɓar baki daga cikin matafiya miliyan 154 na ƙasar China da suka fito waje a shekarar 2019 kafin ɓarkewar COVID-19 sama da kashi ɗaya cikin uku sun je Hong Kong ne a cewar ƙididdigar Bankin Duniya da hukumar yawon bude ido ta Hong Kong. Wannan yankin na musamman shine wurin tafiye-tafiye da aka fi so saboda kusancinsa da fitaccen abincin Cantonese da kuma wuraren siyayya da yawa. To Russia ta kai wa Ukraine hari da makami mai linzami a yau Alhamis a wurare da suka hada da Kyiv babban birnin kasar da kuma birnin Kharkiv. Mataimakin shugaban kasar Ukraine Mykhailo Podolyak ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa Russia ta harba makamai masu linzami akalla 120 don lalata muhimman ababen more rayuwa tare da kashe fararen hula. Jami'an Ukraine sun ce sun samu nasarar kakkabo wasu makaman masu linzami. Magajin garin Kharkiv, Iho Terekov, ya ba da rahoton fashewar wasu abubuwa a birninsa. Ya kuma ce hukumomi na tantance abin da ya faru da kuma ko an samu asarar rayuka. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan kai tsaye daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kimanin mutane 10 ne suka mutu a wata gobara da ta tashi a wurin Chacha a wani otel na Cambodia da ke kan iyakar Thailand, inji ƴan sanda a yau Alhamis. Gobarar ta tashi a wurin Chachan otel din na Grand Diamond City a Pope ne da yammacin Laraba da misalin karfe 11:30 na dare. Wani rahoto na ƴan sanda da wucin gadi da AFP ta gani ya ce kusan mutane 10 sun mutu yayin da 30 suka jikkata. Ya ƙara da cewa kusan mutane 400 ne ake kyautata zaton suna aiki a gidan Chachan. Wasu bidiyoyi da aka wallafa ta intanet sun nuna gobarar ta tashi tare da wasu fayafaye da na nuna mutanen suna durowa daga ginin da wutar ta kama. Daga ƙarshe jami'an kiwon lafiya na tarayya a nan Amurka sun ba da sanarwar cewa saboda ƙaruwar masu kamuwa da cutar coronavirus a ƙasar China, kusan dukkan fasinjojin jiragen sama daga ƙasar sai sun nuna shaidar sun yi gwajin cutar kuma ba sa dauke da ita kafin su shiga Amurka daga ranar 5 ga watan Janairu.
Gaida Binta Suleiman Yaro da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da matsalar rashin tsaro ke ci gaba da zama wata babbar barazana a harkokin ci gaban rayuwa ta kowace fuska a yankuna daban-daban a Najeriya, bangaren ilimi na ɗaya daga cikin fannonin da ke samun koma baya ainin a sakamakon wannan matsala ta rashin tsaro. Wakilinmu Mustafa Nasiru Basari ya aiko mana da ƙarin bayani.
A yayin da matsalar rashin tsaro ke ci gaba da zama wata babbar barazana a harkokin ci gaban rayuwa ta kowace fuska a yankuna daban-daban na Najeriya, bangaren ilimi na ɗaya daga cikin sashen da ke samun koma baya ainun a sakamakon wannan matsala ta rashin tsaron. Jihar Niger da ke zaman ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da wannan matsala ta 'yan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa. Gwamnatin jihar ce ta tabbatar da cewa a yanzu haka kimanin makarantun firamare da na sakandare 200 ne ke rufi a wasu yankunan ƙananan hukumomin jihar. Al'amarin da ke sa hukumomin da ke kula da sashen ilimi a jihar Niger duba wasu hanyoyin koyar da ɗaliban da lamarin ya shafa. Alhaji Sa'idu Ibrahim shine shugaban hukumar ba da ilimi bai daya a jihar Niger.
Don ka lura kamar shiyam shururu akwai wanda aka dawo da su a matsuguni da gwamnati ta nada IDP camp. So kuma shiyam Rafi akwai inda ba su shiguwa da mariga da sauransu. Saka yanzu abin da muke shirin ni shine muna shirin mu koma wato ta bangaren ilmantarwa ta bangaren radio wanda muna ta shirye-shirye akan shi. Muna so in Allah ya yarda wannan lokacin za a bude na karanta da an dawo din da muna so mu fara shi kaga saboda kada zaman nasu kuma ya haifar da wani matsala.
Malam Jibril Erana ɗaya ne daga cikin mazauna yankin Shiroro mai fama da wannan matsala ya ci lamarin ya yi matukar durkusar da ci gaban ilimin 'ya'yansu.
Amma dai maganar makarantar gwamnati ne ba ta anan kawai, ba ma primary school ba, hatta secondary school babu shi. Saboda secondary school anan kaga duk abin da za a yi sai da zaman lafiya ake yi. To secondary school din nan dole anan nan ne aka zo gwamnati da ta kawo jami'an tsaro sojoji, dole ne aka jibge su wanda mun fi bukatar sojojin akan cewa karatu. Saboda ba yanda za a yi, in ma an ce a yi karatu to in ba lafiya za a watsi. Da haka duk wani karatu anan ba wani karatu gaskiya. Kuma ba wai nan kawai ko era da mazaban kansila guda takwas ne anan. Akwai Manta, akwai Alawa, akwai Kodebe, akwai Kwake Cikuba, akwai Basa, akwai Gurmana, akwai Erna, akwai Galadima Kogo. So kai lissafa zai baka mazaban kansila guda takwas. So ba wani wuri da za a ce maka yanzu ana yin karatu a wayannan mazaban kansiloli guda takwas.
A yanzu dai masana harkokin ilimin na cike da fatar ganin an yi wani abu cikin hanzari domin cike gurbin da aka samu na tazara a sashen ilimin, tunda dama an bar yankin arewacin Najeriya a baya ta wannan fuska. Mustafa Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustafa Nasiru Batsari da wannan rahoton. Jami'ai a nan Amurka sun ce kawo yanzu mutane 39 ne suka mutu sakamakon matsanancin sanyi da dusar kankara a wasu yankuna na jihar New York. Lamarin da ya faru a kwanakin ƙarshen mako da aka yi Kirsimeti. Al'amura sun fara komawa daidai yayin da sanyi ke sauki. Haruna Shehu Mararaban Jos ya tattauna da wani mazaunin jihar ta New York, Muhammad Laminu Ali, don jin halin da ake ciki a yanzu.
Yanzu haka dai watan shemu ce watan yanayi ya dan canza, amma watan kwanakin bayan da ya wuce watan daga Buffalo, garin Buffalo da Albany, watan an yi musu kankara da yake ba taba yi ba na tarihi, da yake ya rufe gidajen mutane, ya rufe motoci, haka kuma an rasa rayuka sama da mutum 30, hadda wata yarinya da ta zauna cikin motar ta da fatan cewa za ta yi ta kubuta, ita kuma watan abin ya rusa da ita. Watan dai an yi sanyi, mu da muke kakkarar New York, garin New York da kanta, an yi mana ruwa ne, akai sanyin da yake tun da na zauna garin nan shekara 25 ban taba ganin irin sanyi haka nan ba, domin sanyin na bulbulowa kuma ga kuma iska da guguwa ne ya biyo ciki shebari. In sanyin mamaci omani in ka fito she ka ce wato sifili ne kawai.
Malam Laminu, kamar yadda ka faɗa, ka ce abubuwa sun fara komawa daidai. Akwai bidiyoyi da aka dinga sawa a internet, za ka ga gida gaba ɗaya kankara ta rufe shi, motoci gaba ɗaya kankara ta rufe su. Amma wannan ba ƙaramin aiki ne ga hukumomi, musamman jami'ai ba, na ganin cewa al'amura sun koma daidai.
To she jiya ma ne aka yi iya kokari aka samu hanyar tituna aka kwashe, yanzu haka watan kusan kaman kankaran da aka kwashi ya fi tudun Uhudu watan so biyar daga Buffalo da Albany. Amma cikin ikon Allah jiya ne aka samu manyan motocin da ke kwasa, aka bude hanya, aka je aka duba, aka kuma sa 'yan sanda da yake ake aje su su masu kulan sha'anin gida suna zuwa manya da dattawa ana buga musu kofa a gani ko irin abin. Amma alhamdulillah yanzu haka dai watan yanayi ya soma canzawa. Yanzu haka ina magana da kai maki watan wada wurin misalin maki 40 da 'yan kai. Kesa yau mun samu watan raguwa kenan, kuma yanayi wuri ya danyi dumi-dumi.
Wato kana magana na ma'aunin Fahrenheit kenan?
Ma'aunin Fahrenheit kenan, wurin 45 yanzu haka ina magana da kai. Kesa ya bar yanayi ya dan canza, kuma mun samu mun ji dan dumi-dumi ba kayan da muka sa mun rarrage.
To Malam Laminu, ganin cewa wannan al'amari ya haifar da asara da yawa da kuma mace-mace kamar yadda kai bayani tun farko, shin akwai wani dauki ne da hukumomi suke kai ma jama'a?
Haka ne, gaskiya watan gwamnan jihar watan New York Katie Hickel ta iya kokarinta da ta nemi kudi na agaji da yake koda ma wurin nan watan suna da wani tattali da suke yi wai saboda mugun rana ake cin mugun magani, suna tanadi sun ajiye kudade da yake da wannan abin ya faru an je an samu agaji abinci ne da wanda yake ba su da lafiya duka an tuttura inda za a yi a taimaka ma jama'a. Wurin wannan dai cikin ikon Allah sun yi iya kokari yanda ya kamata.
To madalla, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar, za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5. Bayan haka a kodayaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba, wato rahoto na musamman daga jihar Filato.
Wani rahoto da wata kungiya mai suna Insider Monkey ta wallafa, wanda ta yi nazarin kasashen da suka ci gaba a nahiyar Afirka, na nuni da cewa Najeriya ba ta cikin kasashe 12 a nahiyar da suka sami bunƙasar tattalin arziki da ci gaba. Rahoton ya duba yadda kasashen Afirka da ke da ɗimbin albarkatun ƙasa kamar zinari, kwal, albarkatun noma, makamashi, albarkatun man fetur, gas da sauransu, da yadda kasashen ke amfani da su don bunƙasa tattalin arzikin ƙasarsu. A cewar Parkin Jacob Choji da ke fashin baki kan lamura, rahoton bai yi wa Najeriya adalci ba ganin yadda 'yan Najeriya ke samar da ci gaba a fannoni daban-daban.
Gaskiya shine a zamana a dan Nigeria zan iya cewa ba a yi wa Nigeria adalci ba. A wannan report din da muka gani akwai wasu abubuwa da yawa da ba a duba ba. Ai mu a nan a zaman mu a Nigeria ko a nan Plateau kawai mun sani ko nawa ne kaya in ana maganar tattalin arziki, abinci nawa ne ana ɗauka daga nan Plateau. Plateau kawai ba ma Nigeria duka Nigeria ba, ana kai su Niger, ana kai su Chad. Amma damuwar shine ba a iya documenting din su cewa ai ga abin da aka kai ai akwai kasaje da muke sharing boundary da su ai. Ai akwai abubuwan da mu muke yi wasu su hutanmu ne suke dependent a kai. Wanda ya iya ya ba da shugabanci a Afirka guda sai a ce yau ana kirga kasace 12 da wai wanda suka dan tashi wai sai ba a sa Nigeria ba. Ni dai a nawa gani ba a yi adalci ba, a wata siyasa ne kawai aka iya an yi akan irin wannan report din. sai a domin mu gane cewa a mu ba komai bane sai mu ci gaba a yanayin da muka samu kanmu. Mun yarda cewa demokradiyyar mu tana da damuwa, tana da matsala, muna da damuwar shugabanci, amma wai in ta damuwan yin aiki ne bunkasa rayuwa na yau da kullum Nigerians, ba Nigeria ba, Nigerians suna kokarin su, amma shugabanci ne babu.
Idan ana batun bunkasan ƙasa, wato ya shafi su ma al'umman ƙasa kenan su samu wani ci gaba. Kana ga kama al'umman ƙasan suna amfana yadda ya kamata da waɗannan ma'adinai da sauran abubuwan tattalin arziki da muke da su?
Bari in gaya miki wani abu. In kika je Kenya, zaki gane cewa duk ma kamun mutum samu digiri sai yaron babban mutum ne ko dotan yarinyar babban mutum. Amma a nan a Nigeria, na yi makaranta a Nigeria a nan har digiri na har zuwa MSc Masters. In Allah ya da abin da wai na biya a kudin makaranta duka ba kai 200,000 ba. Sai a ce mai baya amfani? Ana dai kuka cewa mai din ya kamata yi mana amfani ci inda yake yi. Now, mun yadda ta fannin mineral resources, da su mai din, of course, suna under duk deposits the way Allah ya bamu. Ba a iya an duba yaya ne za a exploring din shi da kyau ba. Domin in aka exploring din shi da kyau, to zai zama cewa duk kasashen duniya ba wanda ta tana da kuɗi.
Kasashen da rahoton yace sun samu gagarumin ci gaba sun hada da Cote d'Ivoire, Zimbabwe, Tanzania, Senegal, Namibia, Ghana, Masar, Kenya, Botswana, Tunisia, Morocco da Afirka ta Kudu. Ga misali, rahoton yace kasar Cote d'Ivoire ta ta'allaka ne da noma, inda take fitar da koko, wake da zinare da man fetur, wanda ya bunkasa tattalin arzikinta da dala biliyan 173 a shekarar bara. Kasar Afirka ta Kudu, wace bayanai ke cewa ita ce ta biyar a jerin kasashe masu karfin arziki a nahiyar Afirka, ta ta'allaka ne kan ilimin fasaha da kiwon lafiya da ya hada da yin dashen zuciya, kirkiran rigakafi musamman na zazzabin shawara ko yellow fever da sauransu, wanda a shekarar bara ya bunkasa tattalin arzikinta da dala biliyan 411. Ko Najeriya da ake wataken mafi girma a Afirka da ke da dimbin albarkatu dan kare a ƙasa tana samun ci gaba? Ahmadu Abubakar Akwanga ya yi nazarin rahoton.
Ta wani bangare rahoton nasu akwai gaskiya a ciki, amma ta wasu bangare akwai abubuwan da kaman ko sun sa son kai ko kuma sun faɗa abin da su suka gani. Amma gaskiyar magana shi ne akwai gurin da za a ce mun ci gaba, akwai gurin da za a ce ba mu ci gaba ba, bai yiwuwa a ce kwata-kwata ba mu ci gaba ba. In kin lura, ɗaya daga cikin ci gabanmu shi ne yanzu Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasar da tafi kowa noman shinkafa a Afirka, kuma tana ɗaya daga cikin ƙasashe guda biyar masu noman shinkafa yanzu a duniya. Wannan abin ya samo asali saboda kokarin gwamnatin nan ta yi wurin ba ma mutane basussukan kuɗi su je su yi noma. Abubuwan da suka faru kuma wanda kila zai iya yiwuwa a ce sun yi amfani da wannan abu ne sa aka ci gaba, aka ce Najeriya ba ta ci gaba ba. In kin duba yau likitoci a Najeriya, likita ɗaya yana lura da mutane 300 ne da shi kadai, wanda a doka bai kamata ya lura da mutane su wuce guda 25 ba. A haka muna cikin wannan halin, haka za ka samu matsalan da likitoci da dama suka bar ƙasar nan suka tafi wasu ƙasashe aiki. Kin ga wannan ba ƙaramin rashin ci gaba ba ne. In kin duba me yake da suna, malaman jami'o'i sun yi yajin aiki na wajen wata 8 a ƙasar nan. Kuɗin da suke nema gaba ɗaya an wayi gari mutum ɗaya ana zargin ya wawure irin wannan kuɗin shi kadai ya ri. A takaice za ki samu muna da arziki amma shugabanci ne ba. Barin baki misali, Malaysia ta taɓa zuwa ƙasar nan, ba zan iya tuna shekarun ba, amma ALA a nan suka samu iri na ƙwaran manja suka tafi da shi. Yau da wannan ƙwaran manjan abubuwan da Malaysia suke yi da shi da yake kawo musu tattalin yake bunkasa tattalin arzikinsu yana da yawa. Wanda mu a ƙasar nan bayan ƙwara muna da abubuwa da dama, muna da man fetur, muna da abin da ake batir da shi, muna ma'adanai dai muna nan da su. To rashin adalci shi yasa za ki ga waɗannan ma'adanan ba iya amfani da su yadda ya dace ba.
Idan kana maganan ma'adanai, jiharka ta Nasarawa tana ɗaya daga cikin jihohin da suke da dankare da ma'adanai na ƙarƙashin ƙasa. Kana ganin kaman gwamnati gwamnati har yanzu bata mai da hankali wajen sarrafa waɗannan ko kuma da a sa matakan da kowa zai samu cin amfanin wannan ma'adinai da muke da su a ƙarƙashin ƙasa ba?
Bari in ɗauki guda ɗaya kawai harkan mining. Da gwamnatin jihar Nasarawa ta yi sakaci ta bari kowa yanayin abin da ya ga dama. Amma yanzu nan mulkin da ake karkashin injiniya Abdullahi Alhaji Sule da suke yana da ilimi akan wannan abu kuma ya samu komishina na wannan gurin Honorable Kwanta Yakubu shi ma ya sa zuciya a yi wannan abu. Yanzu ba ka zuwa jihar Nasarawa ko ka je ka kama haka ma'adanai ba tare da ka bi abubuwan da ya kamata ba. Yanzu haka nan a jihar Nasarawa bayan ma wannan ma'adana an gano muna da man fetur, to kin ga an fara ɗauko hanya kenan ta inda za a yi. To idan ba a samu shuwagabanni na kirki ba, waɗannan abubuwan za ki ga an zo yana ta samun tasgaro a hanya. Babban matsalan da a takaice shi ne shuwagabanni na kirki.
Ga kuma abin da wasu 'yan Najeriya ke cewa game da matakan da gwamnati ya kamata ta sanya don farfaɗo da komatsar 'yan ƙasar.
Sunana dai Alhaji Nuru daga Gelgagare, karamar hukumar Tarium. To alhamdulillahi mu dai a ɓangaren mu ta Fulani Hajiya Zainab gaskiya muna bukatan tsaro sosai. Tsaron da muke so Zainab irin jami'an tsaro kenan. To bayan haka akwai ci gaba da aka samu a cikin Najeriya namun na sosai. To gaskiya ci gaban mu dai a riga bai kai inda muke ba. To dan Allah in akwai yanda ci gaban nan zai iya kai inda muke ko muna neman taimako ya kai inda muke.
To idan ka ce ci gaba kaman me da me kenan kuke bukata?
To gaskiya Hajiya Zainab mu dai a inda muke makarantun mu babu ticoci. Bayan wannan a inda muke ko da ruwan bohol ne ma a kai mana bamu da shi. Muna shan ruwan rafi ne har yanzu a yanda dabbobin mu suke sha.
Sunana Tanimu Akawu, jarumin Kannywood wanda yake zaune a garin Jos. Gaskiya bai mana daɗi ba. Ai Najeriya watch, amma wanda suke wannan hasashe kawai sun faɗi san ransu ne. Najeriya ta ba da gudunmawa ta fanni daban-daban. So wannan abu bai dace a ce Najeriya ba ta cikin waɗannan ƙasashe guda 12 da aka faɗa ba. Duk da kin san ita Najeriya Allah ya mata baiwan ɗumbin jama'a. Kuma yanda aka sa tsarin yanda abubuwan da kowa zai ci moriyar abin, Najeriya tana iya bakin ƙoƙarinta. Sai dai kin san ba a rasa baragurbi. Wanda suke daƙile abin baya zuwa ga talakawa su fahimci yanda moriyar arzikin ƙasarsu yake. Muna da ma'adinai da yawa saboda in kin lura za ki ga mutanen China suna da yawa Najeriya kuma akan ma'adinai ne suka zo. Amma abin da yake bani mamaki sai ina ganin kamar zakacin gwamnati ne bata bawa harkar fifiko ba.
Duk da shike ba kasafai irin waɗannan rahotanni kan zame na ƙwarai ba, a wasu lokatai sukan iya zamewa alƙibla da gwamnati da ma al'umma za su yi amfani da su wajen gyara kurakurai da sanya tsare-tsare da za su samar da ci gaba masu ma'ana wa al'umma. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Zainab Babaji kenan. Yanzu sai shirin wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Mai saurare da fatan ana cikin koshin lafiya. A yayin da kasancewar ana ƙasa da awanni 24 shekarar 2022 ta yi mana adabo. Za mu yi waiwaye a dan tafiya don ganin irin rawar da ƙasar Najeriya ta taka a fannin wasanni. Nasarori ko kuma aka san hakan, na gayyato masanin harkokin wasanni kuma tsohon babban sakatare a hukumar kwallon kafar Najeriya Alhaji Sani Ahmed Toro domin ya yi mana bita da kuma ba da shawara don bunƙasa harkokin wasanni a sabon shekara mai zuwa.
Sani Ahmed Toro, an yi wasanni da yawa a Najeriya, an yi wasanni a waje, kuma ita kanta Najeriya ta yi rawan gani ko ba ta yi rawan gani ba fanni daban-daban na wasanni. Wannan shine abin da ya kamata mutum ya duba ya gani, kuma a duba a ga cewa shin kam ministan wasanni ya yi rawan gani ko bai rawan gani ba bangaren sa, tunda shine shugaban wasanni na Najeriya a halin yanzu. To na farko dai a wannan shekara da zamu fita tabbas akwai 'yan Najeriya da suka je wasanni na Commonwealth kuma sun yi iyakan kokarin su, duk da dai mafiya yawa da suka yi guragu ne da masu makanta su ne suka je rawan gani a Commonwealth. An gani a wannan shekara ne kuma in ka duba za ka ga a kwallon kafa a Najeriya za mu ce dai mata sun yi rawan gani amma maza gaskiyar magana maza ba su yi rawan gani ba in ka duba Najeriya ba ta yi nasarar zuwa wasan kwallon ƙafa na duniya din da aka yi kata wanda ya kare kwanan nan ba wannan kasan ya sa mutanen Najeriya ba su ji daɗi ba saboda an yi asaran arzikin ƙasa ɗan wasan sun yi asara kamfanoni sun yi asara to ɗan wasan kansu sun yi asara ka duba ma ta Afirka wasannin Afirka nan ma Najeriya wajen athletics za ka ga cewa su sun yi rawan gani wato cewa suna cin iyakan kokarinsu duk da dai a shekarar da ta wuce 2001 sun fi yin kokari shi kuma ministan wasanni an samu lokacin da shi kansa ya kai majalisar tasowa na shugaban ƙasa ta kai wani kudiri wanda aka amince da shi cewa kamfanoni yanzu in sun shiga cikin wasanni suka saka kudinsu suka zaka jarinsu tabbas akwai abin da za a cire musu na haraji to gaskiya ba ta bayin wannan ba shi minista ya yi aka kokarinsa kuma wannan shekara za ka ga zaben kwallon kafa na shugabannin kwallon kafa na NFF an yi shi duk da dai akwai rigingimu har yanzu a kotu amma an yi shi lafiya an kare lafiya an samu sabon shugaba wanda shi ne Ibrahim Gusau haka kuma in ka duba jihohi yawanci a wannan shekara ba a yi rawan gani ba don kuwa yawanci babu wasu abubuwan da aka yi a jihohi in ka duba ko na arewa za ka gani arewa ba mai wani rawan gani wajen gyara filin tsakin wasa samun yin wasa na kwarai har abu ga wasu da za a yi tabbas ba a yi rawan gani ba wannan ɓangare
Alhaji Sani Ahmed Toro kenan tsohon sakataren hukumar kwallon kafa a Najeriya da bayani kan irin yadda wasanni suka kasance a Najeriya a shekara mai wucewa Abdulwahab Muhammad mai Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Madalla yanzu sai takaitattun labarai.
To a takaice dai shahararren tsohon dan kwallon kafar kasar Brazil Pele ya rasu a yau bayan yayi fama da jinya. Pele ya rasu ne yana da shekara 82 a duniya. Shine dan kwallon kafa da yafi kowanne zura kwallaye a duniya inda ya ci 1281 a cikin wasanni 1363 da ya buga a tsawon shekaru 21 da yayi yana wasa. Rasha ta kai wa Ukraine hari da makami mai linzami a yau Alhamis a wurare da suka hada da Kyiv babban birnin kasar da kuma birnin Kharkiv. Mataimakin shugaban kasar Ukraine Mykhailo Podolyak ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa Rasha ta harba makamai masu linzami aƙalla 120 don lalata muhimman ababen more rayuwa tare da kashe fararen hula. Kimanin mutane 10 ne suka mutu a wata gobara da ta tashi a wurin caca a wani otel na Cambodia da ke kan iyakar Thailand, inji 'yan sanda a yau Alhamis. Gobarar ta tashi a wurin cacan otel din na Grand Diamond City a Pompeii da yammacin Laraba da misalin karfe 11:30 na dare. Jami'an kiwon lafiya na tarayya a nan Amurka sun ba da sanarwar cewa saboda karuwar masu kamuwa da cutar coronavirus a kasar China, kusan dukkan fasinjojin jirgin sama daga kasar sai sun nuna shaidar sun yi gwajin cutar kuma ba sa dauke da ita kafin su shiga Amurka daga ranar 5 ga watan Janairu. Waɗanda ba su da buƙatar gwaji su ne yara ƙanana masu shekaru 2. Yunkurin na Amurka na buƙatar gwajin COVID-19 ga matafiya daga China ya biyo bayan irin wannan mataki da India, Italiya, Japan da Taiwan suka ɗauka ne.
To masu saurare baki ɗaya, a nan ne za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Da misali ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi. Wato ƙarfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Binta Suleiman Yaro da ta taya ni gabatarwa da Julie Lathers Gresham da Daddy Balawi da suka bada umarni na haɗin gwiwa sai kuma injiniyan mu na yau Mr. Nelson Love sai daidaita mana sauti. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.